wake up in the morning. Your mom is not America. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauraron abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi, daga watan Agustan 2023. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Lahadi, wa'adin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta saka wa dakarun da suka juye mulki a jamhuriyar Niger kan su maido da shugaba Muhammad Bazoum Karagar mulki ko a dauki matakin soji akan su ya cika. Wa'adin na mako guda na cika ne yayin da ake ci gaba da kiraye-kiraye neman a bi wasu hanyoyi na limana wajen warware rikicin shugabancin kasar maimakon amfani da karfin tuwo. Ranar Asabar Majalisar Dattawan Najeriya da ke makwabtaka da Niger take amincewa da shirin daukan matakin soji da ECOWAS ta yi barazanar yi, inda ta yi kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu, wanda shine shugaban kungiyar, da ya duba wasu hanyoyi wajen shawo kan rikicin. Sanata Muhammad Ali Ndume dan Majalisar Dattawa ne a Najeriya.
Kaman da a ce Niger ne ta kawo mana hari, to dole mu kare kanmu, amma ba mu je mu kai hari don abun da yake tsakanin su ba.
Ni a fahimta na shine shugaban kasan ma bai ce a je sojoji ba, don ya sani baya da hurumin yayi haka, sai da yaddan majalisa na tarayya, wato duka na wakilai da na dattawa.
Kungiyar ECOWAS dai yana da hurumin da za ta yi gaban kanta idan har mambobinta suka amince da kai harin. Sai dai gargadin da ake ta yi daga kasashen yankin kan mummunan tasirin da harin sojin zai haifar na da su alamar tambaya kan makomar wa'adin da ECOWAS din ta shata. Kasashen Algeria da Chad, waɗanda ba mambobi bane a kungiyar, sun nuna adawar su da matakin, yayin da Mali da Burkina Faso, waɗanda ke karkashin mulkin soji, suka ayyana cewa matakin tamkar kaddamar da yaki ne akan su. Akalla fasinja 15 ne suka rasa rayukansu, sannan wasu 50 suka jikkata bayan da wani jirgin kasa ya kauce a hanyarsa a kusa da garin Nawabshah dake kudancin Pakistan, a cewar hukumomi. Jirgin mai suna Hazara Express na kan hanyarsa ta zuwa Rawalpindi daga Karachi, a lokacin da wasu taragu 10 suka goce daga kan hanyar layin dogo, a cewar wani babban ma'aikacin tashar jiragen kasar Pakistan. Hukumomi sun ce tun an garzaya da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti a garin na Nawabshah. A wani labari makamancin wannan, jami'a kasar Georgia da kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa adadin mutanen da suka mutu a hadarin zaizayar kasar da ya auku a wasu tsaunuka a wajen wani shakatawa ya kai mutum 17. Adadin ya kai hakan ne kwanaki 3 bayan da aka kaddamar da ayyukan ceto. Zaizayar kasar ta faru ne a ranar Alhamis a kusa da tsaunukan da ake kira Shovi, mai tazarar kilomita 140 daga Tbilisi, babban birnin kasar ta Georgia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sweden ta fitar da Amurka a gasar cin kofin duniya ta mata a bugun penalty da ci 5-4, bayan da har aka yi karin lokaci ba tare da wani bangare ya zura kwallo ba. Yar wasan Sweden Lina Hughes ce ta buga penalty ta ƙarshe, wacce mai tsaron ragar Amurka Alisa Neha take takaddama kan cewa bata shiga ragar ba, amma aka gano cewa kwallon ta riga ta tsallaka layin ragar. Yanzu Sweden ta kai zagayen quarter final, inda za ta kara da Japan, wacce ta doke Norway da ci 3-1 a jiya Asabar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abduwuri da gabatar mana da shirinmu na gaba.
Yara na gaba ɗayan su zan ce miki babu guda ɗaya wanda yake aiki da gwamnati. Kowa na yi I make sure cewa tun suna 7-8 years nake koya musu sana'a, domin ni mahaifiya na abin da ta iya kenan sana'o'i a cikin gida, shi yasa mai cika gari saboda sana'ar da nake yi. Har Allah ya kai mu wannan lokacin da expenses na wasu abubuwa ya kasance na iya. Kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu dauki hankalin mata a Najeriya a halin yanzu banda kalubalen rayuwa sakamakon janye tallafin kudin man fetur shine batun jerin suna ministoci da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya tura majalisa da ya hada da mata 8 daga cikin sunaye 48 jerin ministoci mafi yawa a tarihin kasar
idan aka duba kasan da mata suka samu a gwamnatin shugaba Bola Tinubu za a iya cewa gaskiya an samu ci gaba fiye da gwamnatocin da suka gabace shi
idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige muka karbi bakuncin uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad wadda ta bakunci shirin ba don tana matar gwamna ba sai dai domin yadda ta sa kai ta nemi ilimi a gidan aure ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin kafa jami'a a arewacin Najeriya za ku ji yadda wannan jami'a ke ba matan aure damar samun ilimi ku biyo mu domin ji ya fi sako wannan ne karan farko da aka samu mata da yawa a jerin ministoci a Najeriya har yanzu matan Najeriya na gani an bar su baya kasancewa kashi 18 cikin 100 kawai adadin ya nuna banda haka kuma sun bayyana rashin jin dadin cire ɗaya daga cikin jerin waɗanda aka mika sunayen su duk da yake an maye gurbinta da mace kallabi ya haska fitila a kan wannan batu ga kuma abin da matan da muka gayyata ke cewa
ni sunana Binta Muhammad Nasir daga nan Katsina ran da suka shafi siyasa da al'amuran yau da kullum
sunana Amina Jummai Gimba ni mazauni ne Amina Niger State sannan kuma ina da ra'ayin yanzu haka kusan shekara 2 na shiga makaranta har kuma na fita makarantar policy making za a kafa dokokin da zai lura da mata da yara da gajiyayyu a cikin al'umma.
To da farko bari na soma da ke Hajiya Binta idan aka duba kasan da mata suka samu a gwamnatin shugaba Bola Tinubu za a iya cewa gaskiya an samu ci gaba fiye da gwamnatocin da suka gabace shi shin kun yaba da kasan da mata suka samu na kashi wato 18 cikin 100
to alhamdulillah ala kulli halin a gaskiya kasan da wannan gwamnatin ta Bola Ahmed Tinubu ta ba mata gaskiya mun gamsu da shi saboda ta ba mu kaso wanda yafi sauran gwamnatocin da suka wuce yawa alal haqiqa irin wannan shi ke kawo mu mata su tashi tsaye su jajirce su ƙara kwazo akan neman ilimi saboda ba san inda hakan za ta kai su ba
eh duk da cewa wasu na korafin cewa ba haka aka so ba idan aka kwatanta da irin alƙawuran da shi shugaban yayi a lokacin yakin neman zaben sa.
Eh haka ne kwarai gaskiya, yadda yayi alƙawari bai cika alƙawari ba yadda ya kamata, saboda mu muna tsammanin koda ba a yi raba daidai ba a ce mun fi haka samun kujeri a ma'aikatan ministoci kamar yadda shi Tinubu yayi alƙawari lokacin da yake campaign, amma kuma da ya hausa muka ga abin da ya faɗi ba haka ne ba. Ko da dai ni gaskiya na ga ba dan laifi an dan samu cikin harkokin shi na siyasa tun lokacin campaign da kuma bada mukamai waɗanda suka danganci siyasa ita.
To madalla Hajiya Binta, zan sake dawowa gare ki, amma bari na sake koma ga malama wato Amina Jummai Gimba. Idan muka zo kan batun nadin wato mata ministoci, za mu ce bayan da sunan da aka yi na Maryam Shetty, kuma daga baya aka zo aka mai gurbanta da Dr. Maria Meriga, wani batu ne da ya bar baya da kura. Wani tsokaci zaki game da wannan batu da ya haifar da cece kuce sosai a Najeriya?
To gaskiya yau mun tashi ne ba mu ji daɗi da labarin da muka ji cewa an ce an soke sunan Maryam Shetty ba. Ba wai batun an soke ma sunanta ba ne, don kin ga in hadde a ce an ɗaura ne aka ce an yi wayin akan kiyo ne menene ita wani ne ya cancanta da yaya ne. To ai ba za a iya ɗaukan sunan wani a ce an kai ya kai matsayin a ce har ya kai kofar majalisa. Daga gurin ma har ta kusan shiga sai a ce an ɗauki sunanta ba. Irin wannan abun gaskiya bai cancanta ba, bai dace a ce an yi haka ba. To gaskiya suna son su haɗa kanmu ne, especially a arewacin Nigeria. An ɗauko wata Dr. Maria, yes, ita ma maybe ita Maria cancanta a ce an san sunanta, ba mu santa ba. Ni personally ban san Maryam ba. Fasinali ban san ita ma Dr. Amariya ɗan ba. To amma a yi replacing suna haka nan ga wa'insu sunaye ma mun ga yana ciki da me suka fita.
Aike kin dai yi zancen cewa wannan kamar zai kawo rarrabuwar kawuna kike nufi ne a tsakanin 'yan arewa kuwa me kika
sosai kuwa mana kin mu da muke matashi yawanci sai ka ji iyaye da yannanmu suna cewa bamu san abin da muke yi ba. Mu kuma ɗan the youth gani muke su da suke gabanmu da iyayenmu ba su gane abin daga inda muka nufo ba. Sannan kuma haba tsakanin youth da elders akwai dogon layi. Na'am.
Da
dattawa akwai rashin jituwa. Kuma in har an ci gaba haka gaskiya ba zai yi daɗi ba. Ba wai muna son mu bugi kirji ba ne a ce muna son mu yi rashin kunya ko wani abu, amma ya kamata a hankali inda su ma suka ansa a hannun iyayensu su ma su fara shirya matashi a shi su ansa a hannunsu, don kana duniyan nan yau kai ne gobe ba kai ba ne.
To bari mu sake koma kan wannan dambarwa da ake yi yanzu a tarayyar Najeriya. A Hajiya Binta, kin san dai tun da farko ma tun bayan miƙa sunan ita Maryam Shetty ɗin ake ta cece kuce kan ko ta cancanta ko bata cancanta ba. Ana maganin cewa kaban dai buƙatun wasu ƙalilan ne da suka nuna cewa bata cancanta ba aka bi wajen mai gurbinta da Dr. Maria Meriga. Me zaki ce?
To gaskiya ni a yanda na kalle shi a matsayin yadda ƙasashen Afirka suke, da in sun ɗauki alƙawari ba su cikawa. Tunda kin ga tun farko an riga an bada da sunan ita Maryam Shetty, kuma mun ji daɗin hakan saboda matashiya ce mai yiwuwa za ta yi abinda na baya da ita ba su yi ba. To amma kwatsam sai aka ce an janye sunanta an maye gurbinta da Maria Mahmud, wanda kuma ba a bamu wani ƙwaƙwaran dalili ba ko wata hujjar yin haka. saboda abin da ya kamata a yi ya riga ya kai sunayen majalisa har ta je wurin tantancewa sai da ta je sai aka ce an cire sunanta an mai gurbinta da na wata. To shine muke tunanin me ya kawo haka, an kima mu bayanin me ke dalilin da yasa aka janye ta, me ke dalilin da yasa aka mai gurbinta da ita wannan matai. Olzo dukkanawa ne mun ji dan gaskiya lokacin da aka ba da sunanta ni ban san dalilin da yasa mutane suka yi ta kaiwa da komowa ba akan ba da sunanta, saboda ba ta da wani taban da za a ce ba za ta iya rike wannan mukamin ba, tana da karatu yadda ya kamata, kuma tana harkar siyasa, kuma an riga an kai sunanta a majalisa. To ban ga dalilin da yasa suna iya daukar wannan su ce ai tun da gashi mutane suna ta tada kura akan ba ta wannan mukamin, to bari a canza. Amma kamata yi a batta ta taka rawa a gashin ya za ta wannan irin aiki za ta yi, irin gudunmuwa za ta ba ƙasa, saboda matashiya ce. Muna fatan kuma kullum muna mafarkin za a rika sa irin waɗannan matan masu ƙananan shekaru a cikin harkokin siyasa da rike mukamai masu girma kamar na minista, saboda za su yi abin da kila na baya ba su yi ba. To amma sai gashi kawai kwatsam ba zato ba tsammani ba wani dalili ba wata hujja an cire sunanta an mai gurbinta da ta wata.
Masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad, wadda ta bakunce shirin ba don tana matan gwamna ba, sai dai domin yadda ta sa kai ta nemi ilimi a gidan aure, ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin kafa jami'a a arewacin Najeriya. Ta bayyana wa shirin kallabi yadda wannan jami'a ke ba matan aure damar samun ilimi, duk da yake jami'ar ba ta mata bace kadai zalla.
Jami'an an ce jami'a balle ma kuma tun da Open University ne yana haɗe maza da mata, kuma sofa abin da muka nema shine NVT in suna nurturing din, wato suna kulawa da mu na yanda za mu fara abubuwan cikin sauki, yanda ba zai zama cewa mun yi nisa za mu zo mu gaza ba. Da haka ma muka nemi cewa kuma suka ba mu shawara da mu fara da faculty kadan, wanda muka dauki tu faculty da shi za mu fara.
To wayanne irin darussa ne kike ganin za a koyar, saboda a wannan zamani da ake yanzu kin ga an samu ci gaba a harkar sadarwa?
Kamar yadda muka faɗa, mu makarantar mu ai Al-Muhibba Institute is an institute of ICT and entrepreneur. So already kuma ni ina yi ahead of magana abubuwan ICT, shi yasa ma muka samu certification abuna.
Sadarwa ta zamani.
Sadarwa na zamani wanda ana ƙara wa mutane ilimi yanda za su iya yin amfani da kwamfuta, su iya yin komai. Wanda yanzu haka Bauchi mun ba wa da training wa mutanen gefen kwamfuta sama da mutum 100 wanda ba su da wannan ilimi. An kuma shi ya jawo hankalina under Al-Muhibba a wannan computer center da nake da shi a Bauchi. Mun fara selecting yara na to public school, yara na makarantar gwamnati wanda ba su taɓa ganin computer ba, saboda mun lura in suka zo yin jarabawa suna faduwa musamman jar. So mun fara selecting din su, mun debo guda 50, an yi musu interview, mun yi selecting mutum 30-40 wanda za su fara maza da mata. So makarantar shi ma yanzu Open University duk abun computer, da haka sai wanda ya iya kwamfuta.
Saboda mutum zai koyar da kansa ko?
Shi za ka koyar da kanka. To akwai lokacin da shi lecturer zai zauna yana nan a Abuja, zai lecturing din kun buɗe kwamfuta. So abu dai ya zama dai kawai maganan duniya tana so ta zama komai. A ɗaki na inda nake za ka yi kwamfuta. A yanzu yanda nake da ke most of the meetings inda muke yi, muna yin virtual ne mu da matan gwamnoni da su mutanen makarantar namu, kuma kowa zai ga kowa. To the same thing da lecture inda za a dinga yi, za ka karantar da kanka, akwai kuma lokacin da lecturer zai zo ku zauna yana maka, wato yana maka darasi.
To malamai fa da kika dauka wajen wannan koyar da darussan sadarwa dinnan a jami'ar?
Already da muna da malamai tunda kamar yadda na faɗa a baya makarantar waje ne nake koyar da advanced computer so muna da malamai da ollitin shine yanzu an samu upgrade na makaranta ta zama university so su ma ana ƙara training din su ne yanda za su tafiyar da wannan makaranta na jami'a tunda dole za a samu dan bambanci amma da mun yawancin su lecturers ne daga different universities muka nemo su kuma the same su din ne za a yi amfani da su sai dai kuma da yake ya zama university dole akwai wayan su abubuwa da ake ne
yanzu an riga an samu ɗaliban ne ko dai nan gaba ne za a dauki waɗanda za su shiga wannan jami'a take
ba fara samu ba ba fara magana yau yanzu nan nake magana da su ko muke meeting da su cewa an ba mu go ahead portal din mu za a bude shi insha Allah shi ne zai nuna lokacin da dalibai za su fara registration da kuma fara advertisement a gidan radio TV da sauran su dai duk inda aka san cewa kafan sada wato labaru za mu yi kokari meeting din da muke ta yi kenan ta inda za a yi promoting din makarantar a yi tallan shi yanda mutane za su gane me ake so a yi me ake so a yi achieving ga kuma inda za ka je ka yi registration wannan shine muke kai a kayan sa
da mun dauka cewa jami'a take za ta zama ta dandalin sada zumunta ne zalla
to jami'a dai an ce jami'a wuri ne wanda ake haduwa duka ayyukar abinda muke nema dai karatun ya zama na alkai karatun ayi kifin din shi standard din sa ya zama cewa in kai karatun da gaske kai zaka yi dependent ko da namiji ko da mace ko ya mace abinda ake nema dai wajen ilimi mun sani cewa a cikin alkur'ani babu inda Allah ya bambance mace da namiji da haka ƴaƴanmu maza da mata duk muna so mu a yanzu haka manya tsofi tattawa da yawa tunda suka ji open university ne kuma mutum yana gani yana gidansa a kujeransa zai iya bude littafin sa yi karatu zai iya ganin a lokacin da yake da lecture ya san time din zai bude computer sa ya yi magana da lecturers ya koyar da shi ba tare da sai ka tashi daga Bauchi ka zo Abuja ko daga Abuja ka je Bauchi ba so abu ne mai sauki yo maza da mata matasa ko dan secondary school ya gama zai je ya dan aiki ko dago da kuma zo yayi karatun sa so hanya ne mai sauki da Allah ya kawo as in student kana sana'a kana abun nan domin ni abun da nake encouraging yara kenan bai kamata mu iyaye mu dinga ajiye yara a gida shekara 18 19 20 ba su iya komai ba san me za su yi ni yara na gaba ɗayan su zance miki babu guda ɗaya wanda yake aiki da gwamnati kowa nayi I make sure cewa tun suna 7 to 8 years nake koya musu sana'a domin ni mahaifiya na abun da ta iya kenan sana'o'i a cikin gida shi yasa mai cigaba saboda sana'an da nake yi har Allah ya kai mu wannan lokacin da expenses na wasu abubuwa ya kasance na iya yanzu na ji tunda nayi aure wajen kusan shekara 40 wajen 37 years to 36 years ina sana'a na fara daga cikin gida wato a siya da sayarwa kuma ina da kanni maza da yawa wanda har ya kai ga muna sai da makasayar sari fatu daga Yola Bauchi akai shi Kano aka dawo muna injin nika muna da shagunan zannuwa aka dawo muka zo Bauchi har muka shiga construction da ni da kanni na a hankali just quietly musa ifili daga naira 30 a da ai 30,000 a sai da shi 100 kaza haka dai har Allah ya kawo mu kuma gashi ana cikin Abuja tun da gida bai zama minista ba akan samu filaye a cikin kauyuka wato kaman Maraba a Kuje Gwagwalada akan saya a sayar a samu amfani har ya kai ga an sai shaguna cikin garin Abuja idan ya maka kwana biyu ka sayar ka samu riba wayannan abubuwa har aka koma ga wato kiwon shanu tumaki akuyoyi duka ina yi kaji sannan kuma muka zo ga ada na sai da su research card duka wayannan sana'a na ne ice block har yanzu ina da shi ina sai a Bauchi nakan yi encouraging ba ma yara matasa kuma ko da ribin 1,000 ne ina da account din da zan saka sai ka samu domin da su muke taimakon mata da wayanda ba su iya zuwa makaranta daga nan kuma Allah ya zai hore har aka bude kamfanin wato ruwa muna sai da bottled water wanda yanzu kuma haka nayi kokari na bude kamfanin yin takalmomi wanda garin Bauchi kin ga takalmin da muke yara matasa na Bauchi da suke yin takalmin ka gan shi aka ce daga waje aka kawo na kan yi amfani da shi mai gida ya kan yi amfani da shi ba wanda zai san cewa su ne
jami'an nan tunda na ji kin ambaci matasa zai hada hadda manya kenan waɗanda suke neman karuwa suke neman koyon sana'o'i kenan
insha Allah da yake da muna ga miki mun yi application da Maiduguri University and then har yanzu wannan application din yana nan wanda yake son masters ko PGD yana nan and so far na mu makarantar yanzu za mu fara akan degree ne so kin ga muna da masters already so komin girman ka ne zaka koma wanda da yayi secondary school ne certificate din sana aje ga sauki yazo a hankali za a koya maka zaka je sana'an ka ka dawo in mace ne da kin secondary school kin yi aure mai gidanki saboda kulawa da yara ba zaka iya zuwa makaranta ba ga sauki yazo a gidanki da komai takardunki na wurinki lokacin da lecturer zai zo ya updating din ku ya ga miki wani abu a computer a hannunki a wayanki zaki bude ku yi magana da shi ku yi darasi da shi ya koyar da kai so wannan is the most easiest hanya na karatu in dai zamu dage walli abinda muke nema shine zamu ta encouraging din matan mu da yayayen mu don gaskiya mu mutanen north east ba ma san karatu ba mu samu encouragement da yanda iyaye za su yi pushing din mu a cikin hidiman karatu musamman na zamani da zai kawo kowa wani ya samu aiki abin yi shi ma ya dauki wani kowa ya dauka cewa babu wata rayuwa sai dai aikin gwamnati wanda ni kuma ban ce aikin gwamnati ba ya da kyau dama mutane da su zama suna mulkan mutane very few ne kamata amma kuma duk duniya da aka ci gaba ai kasuwanci ake idan muka duba kasuwanci shi yasa Allah subhanahu wata'ala most of the annabawan sa babu wanda yazo bai koya musu wani abu yi ba kuma su kuma koyarwan su ai an koya musu ne domin su koya mu dan haka arziki da albarka mai yawa yana cikin kasuwanci noma da sauran su je duwaye na abubuwa
bamu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shiri kada ku bari a ba ku labari muna godiya ta musamman ga wakilan mu Madina Dauda da kuma Ramatu Garba da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin Siddika da kuma dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
ya salamu ayya ayya salamu ayya mata
madalla. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safen gobe Litinin inda zamu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Julie Ladas Rasham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.